والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. المتقين الموقف السادات الملكية من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك سبب آخر.
أكوي ولي سبب إيدا بانكما.
أنا حضر إلي الآن.
واندا ينزي على توقرين.
ويكون أخطر وأقوى.
كما يكن زمن تو يابا حدري. كما يابا قربي.
من السببين المذكورين.
إذا السبب أنه قد أبيد أكا أمبا ساعة شمبايا.
ألا وهو سكوت جمع كثير من العلماء.
كسورة را شيني شروع نا واتو متاني ما تيوا. Mutane masu yawa daga cikin malamai su gabar nasu shiru, wannan shine sababi mafi girma a cikin al'amari.
Allazina kariya ta'assaru raddihum wa inkaruhum alayhi,
wanda raddinsu yake ji tasiri da kuma inkarin su
inda al'awam,
a wajen amawa. An gane malamai wanda sun san gaskiya, wanda da ransu fito su yi raddi sai inkari, da raddinsu da inkarin su yayi tasiri wajen amawa. To sai wayannan malamai su shiru.
Sukutu haulai ulama ma tabjilihim lahu wa rafwa.
To shirun wayannan malamai tare da kuma gashi suna girmama shi. Gashi sun yi shiru kuma sannan suna ba shi girma. Da ma sun yi shirun ne kawai. A'a, da sun yi shirun da ya fi. Sai kuma gashi nan suna ba shi girma, suna nuna babban malami ne, babansu ne, kaza kaza da sauransu, suna gabatar da shi a wajen ɗaurin aure, suna gabatar da shi a wajen sallah, suna gabatar da shi a wajen sallar gawa da abin da ya kama da wannan. To wannan sai ya tsara nuna ma'amawa cewa lallai wannan malami wanda yake mai aqida ta fata yana kan shari'a ne.
Na'am, marfu'u fawqa manzilati,
da kuma daga shi fiye da matsayinsa.
Na'am,
suna ba wannan malami matsayin da ya fi nashi. An gane? To wannan abin yana daga cikin abin da ya kara ainihin wato yada wannan barna din, har ya sanya wasu daga cikin amawa suna dauka yana kan gaskiya ne, alhali yana kan aqida ne na bata.
Na'am, wa taqdimihim lahu fi ba'dhi muhimmati,
kuma suna gabatar da shi a cikin wasu sashen muhimman abubuwa na addini.
Na'am, ali sabbaba mushkila inda al'awam,
to wannan abu ya sabbaba mushkila a wajen gamagarin mutane.
Na'am, wa zannu annahu la mushkilata la,
sai muka yi zaton cewa bai da mushkila. Tun daga malaman da suke da san su malaman sunna ne, suna cewa abu qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata, amma kuma suna girmama mutumin da yake rusa qur'ani da hadisi, yake rusa fahimtar magabata din. Ina ba san gane wannan. Su ba a cikin da'awansu sun ce da'awansu manufarta bin Qur'ani da hadisi kan fahimtar magabata. Sai gashi kuma su din nan suna girmama malamin da yake rusa Qur'ani da hadisi kan fahimtar magabata din. Wanda baya so ma yaji an ce Qur'ani da hadisi, baya so ma yaji an ce fahimtar magabata, a shi din nan yana fifita fahimtar magabaci guda daya. Yana cewa fahimtar Malik yafi na kowa, fahimtar Malik ya bi na Abu Hanifa, ya bi na Imamu Shafi'i, ya bi na Imamu Ahmad, sannan ya fi na manzan Allah. Fahimtar Malik ya fi na manzan Allah. Da a ina ake gano cewa manzan Allah ya ce cikin hadisi? To ya ce ba ruwan shi da hadisin, sai hadisin da ya koyi bayan mazhaban shi. An gano wannan ko? To kuma malaba hukumi mun ji karatuttukan shi, inda yake yakan taqlidi, inda yake nuna cewa in dai ka rike manzon Allah ka ce ba ruwanka da kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana kan shari'a. Ba ruwanka da ra'ayin kowa sai abinda manzon Allah ya ce, amma ka ce za ka rike ra'ayin wani ka bar na manzon Allah, kai ba sace ne. An fahimci wannan ai? Na'am.
Na'am.
Wa alaikum assalam.
Annahu la mushkilata lahu wa annahu ala al-jadda.
mutumin da yace Bukhari ai duk mutumin da yace Bukhari a zubar abola kamar ya wulakanta manzon Allah ne ai shi manzon Allah ba wai jikin shi shine sakon ba maganar da ya faɗa shine sako ana gane sakon manzon Allah ta hanyar maganar sa ko aikin sa ba gangan jikin shi ba idan muke yace ba ruwan shi da hadisi kamar ya ce ba ruwan shi da manzon Allah ne an gane to idan mutum ya zamanto da zaran an ambaci hadisi zai faɗi magana da ɓatanci ga hadisi to wannan mutumin baya mutunta manzon Allah shi ya sanya ka ga yake wulakanta hadisi kaga da kuma cewa mazhaba ita ce uwa ga hadisi kenan Imam Malik ya riga hadisi zuwa Imam Malik ya riga manzon Allah zuwa kenan in an ce mazhaba ita ce uwa to kenan Imam Malik ya riga manzon Allah zuwa kuma Imam Malik yana gaba da manzon Allah kenan tunda mazhaba ce uwa kaga mafi hadari uwa ke haihuwar da kenan Imam Malik ne uwa tunda shi yazo da mazhaba ko to kaga tunda dai shi ne uwa hadisi shi ne da to wane ne ya faɗi hadisi manzon Allah waye zo da mazhaba Imam Malik to wane ne kan gaba Imam Malik kaga ba kuskure bane in ka ce wa'annan mutane annabin su shi ne Imam Malik ba kuskure bane in ka ce wato abin nan a malikiya na unguwar sarki in ka ce annabin su shi ne Imam Malik ba kai kuskure ba gaskiya na maganar Malik da maganar Malik ake samun mazaba
shi
ne fasara ko kawai da yanzu abin da ya fada ne a rahu na shi malikin wai? To ai abin nasu son rai sun ce mazhaba ce ta haifi hadisi ka duba mazhaba ra'ayin maliki ne a gani hadisi kuma maganar manzon Allah to kenan ra'ayin malik shi ya haifi maganar manzon Allah kada tun da ra'ayin malik ne ya haifi maganar manzon Allah kenan Imam Malik ya riga manzon Allah zuwa an gano wannan kaga wannan magana ka duba magana ya kamata a ce mabiyansa wa'annan fans din su dan masa gyara ko su nuna cewa fa wannan magana ba daidai bane amma a lokacin da yake maganar nan suna ƙara jin daɗi suna gamsuwa an gani akwai wani karin magana da Hausawa suke yi amma kaman ba karin magana za a kira shi bane kawai kaman sukan faɗe shi haka nan su ce wai ba abun mamaki bane da ya riga uban shi aure ba abun mamaki bane da ya riga uban shi aure kaga to yaya akai aka samu ɗan ba uban ne ya haife shi ba to zaka ce da ya riga uban shi aure to wane ne ya haife shi kaga anan wajen kenan Imam Malik shine ya haifi manzon Allah kaga wannan magana tana iya samu cin rizqa magana ce mai hadari amma ana fadinta babu wani mutum wanda yake masa gyara inda wani mutum da dan dariƙa ya fada da nan take an kafirta shi da dan kada kato ya fada da nan take an kafirta shi amma da yake namu ne ya fada sai mai shiru an gani ba ma san ma a yi magana akan abun idan ana da iko akan kaza a yi to don Allah mun san yana da kurakurai don Allah a daina yin magana akan shi don Allah a daina yin magana akan shi saboda yana da wani matsayi idan ana yin magana kamar ana tona asirin muna tona asirin kanmu ne a gaban yan bid'a an fahimci wannan ko to irin wannan shine hanyar da aka bi aka tsara buɗe kofa na ɓarna ya zamanto an bar shi a masallacin Ahlus Sunna yana yaɗa miyagun akidu sannan kuma ana rufa mai asiri kuma duk mutumin da ya yi magana a kan shi ana jin haushin shi ana cewa ya cika fitina na'am
wa'annahu 'alal jadda,
kuma wannan zai nuna wa mutane kaman cewa yana kan hanya tunda an yi shiru a kan bannin sa yana yadawa, kama ana nuna wa mutane cewa ya ku mutane wannan bawan Allah wanda yake karatu a masallacin Ahlus Sunna wato malamin mu ne, mun yadda da shi yana kan hanya, kowa ya bi shi.
Wasara hada hajizan yamda'u an-nas min idraki aqda'i,
sai wannan ya zamanto wani kariya wanda yake hana mutane su riski kurakuransa shirin da malaman suka yi da kuma irin yanda suke girma shi, ya zamanto wani kariya da ke hana mutane su riski kurakuransa su riski ainihin irin bace-bacensa.
Bai tara al'awam anna kulla man radda alayhi aw ankara alayhi
amma ba suna ganin lalle duk wanda ya raddi a gare shi ko ya inkari a gare shi
law hasibullah,
kawai mai hasada ne a gare shi.
A gani
da zaran kai inkari a gare shi sai a ce kai mai hasada ne, mutumin da ya shiru a kan bannan shi shine ba mai hasada ba.
Na'am, aw dalil ma indahu min al-mansub,
ko kuma mai neman abin da ke wajen shi na mukami, cewa kana hasada ne, kana neman mukamin ne baka samu ba, shi yasa kake zukan shi. Subhanaka hadha buhtanun azim, an gane ko tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, wannan kirkirar ƙarya ne mai girma.
Nam al-manhajul qawi,
nam da Allah, wai mutane irin wayannan wanda sun san wannan malami yana kabbata suna girma shi, kuma ba sa so a yi magana kan aibinsa, kuma su ma suna yin shiru a kan aibinsa, shin za mu kira da'awansu da'awa ta Ahlus Sunna wal Jama'a ko da'awa ta 'yan bid'a? Za mu kira su 'yan salafiyya ko 'yan hizbiyya? Kenan ba sai lallai mutumin da ya ce yana bin mazhaba ya tsaya yana kariya ga wani malamin mazhaba, yana sukan sauran malaman mazhaba, ba shi kaɗai ake kira ɗan hizbiya ba. An gane, in ya zamanto kana da wani malami kana son wannan malamin, ba ka son laifin shi, duk abin da ya aikata kana son a ba shi kariya, ko da ka san ya yi laifi kana so a yi shiru a kan laifinsa, kai ɗin nan ba, ko da kana da awon salafiya, ba faɗin salafiya ba ne kai, ko da kana da awon salafiya, ƙaryan salafiya kake, kai ɗan hizbiya ne kai, wa bi ibaratin ukura kai ɗan bid'a ne. Na'am,
min hajjil qawi.
Na'am, bismillahir rahmanir rahim.
Bismillahir rahmanir rahim. Shin addu'a ga shugabanni cewa Allah ya gyara mana su da kuma rashin tsine musu da rashin zagi da kuma rashin zagin su akan munbari da rashin zagin su akan a majalisi na ilimi, shin wannan dalili ne akan cewa mu din nan muna ainihin goyen baya ko muna halarta abinda suke aikatawa na zalunci da karkacewa? Shin idan mun yi kyakkyawan addu'a ga shugabanni cewa ya Allah ka gyara mana shugabanninmu, ya Allah kaza kaza, ya zamanto ba ma musu mummunan addu'a, ba ma zagin su, shin wannan dalili ne akan cewa muna halarta abin da ke tare da su na zalunci? Ka sani Allah ta'ala ya zartar da kai, ya kai ɗan uwana mai daraja, lalle addu'a ga ainihin majibinta al'amura, addu'a ga shugabanni, yin addu'a gare su da shari'a, da rashin tsine musu akan munbari, da rashin tsine musu a majalisi, wannan baya nuni akan son su. A gane ko, dan kasancewa baka tsine musu akan majalisi, baka tsine musu a wajen wa'azi, wannan baya nuna fa wai kana son su, wannan baya nuna wai kana halarta zaluncin su. A yana cikin babun wato aikata mafi saukin cuta ne guda biyu. Cuta ne guda biyu, an bi ka a guje ga wuta ga ruwa, kuma ya zama dole sai ka fada cikin guda daya. Ka zaɓo wanda za ka fada, wanda za ka fada? Ruwa. Wannan shi ne irtikabu a kan idararrai, an bi ka a guje zan ba makawa sai ka fada a cikin wuta ko ruwa, sai mutum ya zaɓo wanda ya fi sauki. Haka ne ko? To su ma shuwagabanni. An gane ko? Da mai addu'a Allah ya shirye su, da mai addu'a Allah ya tsine musu. An gane, in ya zama to ba makawa sai mun yi guda ɗaya. Wanne za mu zaɓa? Za mu zaɓa addu'a shari'a, saboda an hana mai addu'a na ɓata a gare su. An gane wannan ko? Shuwagabanni, idan muka ce za mu yi musu addu'a na ɓata, to bala'i zai koma kanmu ne. Saboda shugaba kamar direba ne a gare ka, in ka yi addu'a Allah ya halakar da direba, kuma kai kana cikin motar, kai kana cikin motar direba yana gudu, ka ce ya Allah ka halakar da wannan direban, ya Allah ka sa wannan direban ya yi mummunan haɗari, wa kake ma addu'a? Kana ma kanka addu'a ne. An gane wannan ko? Na'am. Domin lalle idan muka tsine ma shugabanni muka ayyana sunansu, za su ƙara sharri ne a kan sharrinsu. Abinda yake nuni a kan abinda muka faɗa shi ne abinda Abu Amr Adani ya fitar a littafin Al-Fitan daga Muhammad bin Munkadir, ya ce a lokacin da shi Muhammad bin Munkadir ya ce lokacin da mutane suka yi mubaya'a ga Yazid ɗan Muawiya, lokacin da mutane suka yi mubaya'a ga Yazid ɗan Muawiya, sai aka ambaci wannan ga Abdullahi ɗan Umar cewa fa gashi an yi mubaya'a ga Yazid ɗan Muawiya, kuma wannan Yazidun yana da matsaloli sosai. Sai Abdullahi bin Umar ya ce, idan alkhairi ne mun yarda, idan kuma sharri ne mun yi haƙuri. Ka ji abin da ya faɗa? Idan ya zamanto mubaya'a ga Abdullahi bin Umar alkhairi ne mun yarda, in ya kasance mubaya'a ga Yazid ɗan Muawiya alkhairi ne mun yarda, in ya kasance mu baya an kuma sharri ne mun yi haƙuri. Bai ce in ya kasance sharri za mu ɗauki makami ba, bai ce in ya kasance sharri za mu yi zanga-zanga ba, bai ce in ya kasance sharri za mu zo mu yi ta inkari akan mumbari ba, kawai in ya kasance sharri za mu yi haƙuri. Kenan idan shugaba ya hau, shugaban nan ya zamanto bai maka ba, shugaban nan yana da kurakurai da yawa, yana da ainihin wasu nau'i na sabon Allah, amma bai kafirta ba, me ya kamata ka yi? Sai ka yi irin abinda Abdullahi bin Umar ya faɗa, shi ne mai haƙuri. Ta ba san gane wannan? Waka ce wannan magana ce dunƙulalliya wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari. A kan wannan magana za a iya wallafa littafi mai faɗi ƙwarai da gaske. In alkhairi ne mun yarda, mun miƙa masa wuya, idan sharri ne ko mun yi haƙuri. An gane ko? To wannan shi ne ƙa'ida na Ahlus Sunna. Kamar Abdullahi bin Umar a nan wajen yana gaya mana manhaji na Ahlus Sunna ne a dunƙule wajen mu'amala da shugabanni. In Allah ya ba mu shugaban da muke so, za mu yi farin ciki, dama haka muke so. Muna son Allah ya ba mu shugaba mai tsoron Allah, shugaba mai adalci, shugaba mai tausayi, shugaba mai sanin ya kamata, wanda ya san abin da yake dace, wanda abin da talakawa ke bukata, wanda zai biya musu bukata. Idan kuma Allah ya jarabe mu ya ba mu shugabanni azzalumai karkatattu, to ya za mu yi? Babu yadda za mu yi, amma sai mu yi hakuri. Saboda idan muka ce za mu ɗauki mataki kamar mun ɗauki takobi ne mun daba ma kanmu, shi ne kamar yadda na kawo mana misali, kana cikin mota direba na tuki sai direban na tuki kira tukin da baka so sai kace ya Allah wannan direban da yake tuka mu yana tuki irin wanda ba ma so ya Allah kai rugurgu da shi ya Allah ka halaka da shi wa kake ma addu'a kana makanka addu'a ne to haka nan idan kaga Allah ya jarabe ku da shugaba azzalimi sai kuna cewa ya Allah ka halaka da wannan shugaba ya Allah kai kaza kana makanka addu'a ne domin idan shugaban ya zama halakakke to wannan halakan bala'i zai koma kanka ne idan shugaban ya zama shiryayye wannan shiryar zai koma kanka ne ina ba san gano wannan kuma abinda shugaban ke aikatawa wato Allah ya jarabe kare da irin wannan shugaba saboda irin aikin ka irin aikin da muke aikatawa shine ya rikide ya zama to shugaba azzalimi saboda Allah ya riga ya gaya mana a fili cewa wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka aikata an gane ku ashe zalunci shugaba aikin mu ne ya rikide ya koma shugaba in kaga shugaba na gari yana mulkin mu aikin mu na alkhairi ne ya rikide ya koma shugaba na gari idan kaga shugaba na banza yana mulkin mu mummunan aikin mu ne ya rikide ya koma shugaba na banza shugaba azzalimi an gane yanzu wane ne zai yi musu cewa shugabannin da suke mulkin mu yanzu a Najeriya aikin mu ne ya rikide shi tsakani da Allah da mu da shugabannin Najeriya menene bambancin mu da talakawan Najeriya da shugabannin Najeriya shin suna da bambanci wajen dabi'a wani ya ce sai dai wasu sashe daga cikin talakawa to a cikin talakawa miliyan talakawa nawa za ka iya cirewa na kirki din lazira zalamu minkum khassa ka gani so da kada bi'unmu ne kana duba dan Najeriya ka duba irin mu'amalan mu na cin hanci da rashawa da almundahana da algushu da irin yanda muke haka shugabannin mu suke yi sai dai shugabannin mu sun hau babban mataki ne iya girman matakin ka in kai azzalimi ne iya girman matakin ka iya zalincin ka da mu talakawa za mu hau irin matakin su za mu yi zalunci irin nasu ko wanda ya fi nasu an gane wannan ko tunda mu talakawa dan karamin mukamin da muke da shi muna danne haƙƙin mutane muna cutar mutane daidai gwargwadon mukamin mu to ina kuma da za mu hau matakin da ya wuce wannan an gane wannan ko to idan ma haka ne a shi ne lissafin ce 'yan Najeriya in an ce 'yan Najeriya tun daga shugabanni talakawa masu kuɗi malamai an gani ba wa ina nufin cewa malamai sun sha bane mafi yawan malamai su ma suna cikin wannan sawu mafi yawan malamai sunan malantan ne amma ba abin ka'ida na malanta din wa alaikumus salam sai wani bawan Allah ne talaka sai aka yi kuskure aka tura mai kudi cikin akaunt da aka gano cewa an tura mai sai ana so ya dawo da wannan kudin ana tabin shi yana zillewa daga baya sai ya fito fili ya ce kawai tunda dai an tura mai cikin akaunt ya yadda zai ba da kudin amma a raba asara wai abin da yake so shi ne a raba biyu in miliyan ɗaya ne shi ya ɗauki 500,000 ya tura min 500,000 shi ba zai tunda dai an riga an tura mai cikin akaunt din shi gaskiya ba zai ba da wannan miliyan ɗaya gaba ɗaya ba to kaga irin wannan bawan Allah da ka kawo misali da shi ka kaddara ya zamanto gwamnan mu ko ya zamanto dan majalisar mu ko ya zamanto shugaban kasar mu ya kake tunanin zai kasance to wani asara yake da shi
babu
kenan da aka tura mai kudin an yi shiru shi ba haka zai shiru ka ga bawon Allah wai da ya kashi dawo da kudin sai dawo da 70 ya rike 30 wai a raba asara shi wani asara ya yi kudin shi ne? Na'am.
Kuma na hada
ma'anin wannan ma'anin Abdullahi bin Umar lallai daga cikin shugabanni akwai wanda yake shi ne mafi alkhairi ga bayi da kuma garuruwa ko irin wannan shugaba mun yarda da shi domin shi shugaba ne mai adalci daga cikin shugabanni akwai wanda yake fajiri azzalimi karkatacce
ana magrubu da laila
wannan abin kyama ne a gare mu
sai ta fi kulubina sai min hubbi
wato a cikin zuciyarmu babu wani abu na soyayya a gare shi
zulmi yi ko hujuri
saboda zalincin sa da fajircin sa
lakin la yuzu alaina sabbu
sai dai duk da cewa azzalimi ne ko fajiri ne baya halatta a gare mu zage shi
na walani
baya halatta mu tsine mashi
wamirna an nasbira wa nastaghfir Allah
an umurce mu yi hakuri mu nemi gafaran Allah
mai zunubi
daga zunuban mu an gane saboda wannan shugaba azzalimi zunubin mu ne ya rike da ya koma wannan shugaba to abin da ya kamata mu yi idan an jarabe mu da mugun shugaba shine mu yi ta istighfari sannan farko dai mu yi hakuri na biyu mu yi ta istighfari muna tuba muna gyara ayyukan mu da zarar mun ga Allah ya jarabe mu da shugaba mara kyau kawai farkon abin da za mu yi shine mu yi hakuri na biyu shine mu zargi kawukanmu na uku mu fara tuba muna istighfari muna gyara ayyukanmu an gane wannan ko eh
na'am
eh sai ka zo gane
shi nan fa a nan wurin an samu matsala ne tun wancan lokacin an yi bayani
na'am li'anna Allah ma sallatahum alaina domin lalle Allah bai rinjaye da wayannan shugabanni ba bai shugabantar da su akan mu ba sai da lalacewan ayyukan mu sai da bacin ayyukan mu
alaina la sayyida la istighfar
to wajibi ne a gare mu mu dage wajen istighfari da tuba da gyara aiki mu dage wajen istighfari da tuba da gyara ayyukan mu kenan shugabannin da muke gani din nan cewa muna ganin azzalumai ne me ya kamata mu ringa yi zanga zanga zagin su akan mun bari da tsine musu la mu dage da tuba mu dage da istighfari mu dage da gyara ayyukan mu saboda Allah ta'ala ya rinjaye da su ne akan mu saboda zunuban mu shine muka ce ga ayan alqur'ani wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke cikin rayukansu idan suka canza Allah ta'ala shi ma ya canza musu Allahu a'lam
bismillahir
rahmanir rahim sannan ba sa yin takyifi menene takyifi shine kace kaifa wato ba sa yayyantawa su ahli sunna idan an faɗi wani abu daga cikin sifofin Allah suna dauka cewa wannan sifa din yake banta ga Allah ne shi kadai, ba sa cewa Allah yana da hannu irin hannun wani, ko Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan wani, ko Allah yana magana irin yanda kaza ke magana. Wannan shi ne takyif. Ahlus sunna ba sa yayaitawa ar-rahmanu ala al-arshi istawa, kada ka ce yaya Allah ya daidaita akan al'arshi. In an ce wa kallama Allahu Musa taklima, Allah ya yi magana da Annabi Musa matsar magana, kada ka ce yaya Annabi Musa ke yaya Allah ya yi magana da Annabi Musa. Kawai Allah yana magana, magana irin nashi wanda ba irin namu ba. Allah yana da fuska, fuska irin nashi wanda ba irin namu ba. Allah yana da hannu, hannu irin nashi wanda ba irin namu ba. An gane? Shi ne wala yukayyifun. Za mu iya fahimtar wannan daga abin da ya faru tsakanin imamu na Malik da wani bawan Allah da ya zo majalisin imamu Malik. Imamu Malik yana cikin karatu a majalisinsa, sai wani bawan Allah ya yi tambaya, ya ce wa imamu Malik, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi. Sai imamu Malik ya ce na'am, ya ce to fa kaifa istawa, ya daidaita. Shi mutumin ya ce baya ja, ya yadda Allah ya daidaita, amma abin da yake so a gaya mai kaifiya yaya Allah ya daidaita din. Kuma gashi dalibai sun cika a cikin majalis, imamu Malik yana cikin karantarwa. A lokacin nan imamu Malik sai yake ce masa, al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib wal su'alu anhu bid'a. Cewa istiwa'i dai an san ma'anar shi a larabci, shi ne Allah ya daidaita, ma'anar istiwa'i daidaituwa. Amma wal kayf majhul, amma yanayin yanda Allah ya daidaita an jahilce shi, babu wanda ya isa ya gaya maka yanda Allah ya daidaita, ko da mala'ika ne na kusa da Allah ko kuma annabi wanda yake mursali. Saboda haka babu wanda ya san wannan kaifiya. Sannan wal imanu bihi wajib, sannan imani da wannan istiwa'i din wajibi ne, kuma tambaya akan shi bid'a ne. An gane? Tambaya akan kaifiya din bid'a ne shi. Kuma yanzu za mu ɗauka mutumin ya zama ɗan bid'a, tunda mutumin ya yi tambaya akan istiwa'i din, kuma tambaya akan istiwa'i bid'a ne. Mutumin ya zama ɗan bid'a kenan? Ya zama ɗan bid'a idan sharuɗa sun cika. Amma kawai dan ya yi tambaya akan wannan, in ya zama to yana so a mai ƙarin bayani ne, ba wai ya ƙudirce wani abu a zuciyarsa ba ne, bai zama ɗan bid'a ba. An gane wannan ko? To sai Imam Malik ya ce, akhriju anni hadha al-mubtadi, ku fitar min da wannan ɗan bid'a din. Imam Malik ya ce a fitar mai da ɗan bid'a. To wannan ya nuna mana kenan da zarar mutum ya yi wannan tambaya ya zama ɗan bid'a. In mutum ya yi wannan tambaya ba a tsayar mai da hujja ba, ba a gusar mai da ɗan bid'a, ba a gusar mai da shubha ba, za a bid'antar da shi? To menene ya sanya Imam Malik ya bid'antar da shi a nan wajen? Za mu ɗauka Imam Malik ya san mutum, kuma zai iya yiwuwa dama asalin mutum ma ba ma'ahalin sunna ba ne. Zai iya yiwuwa ɗan bid'a ne daga cikin mu'tazilawa ko ƴan jahamiyya ko mai wata aƙida. Imam Malik ya san shi, yana so ya zo ya fesa wannan mummunan aƙida cikin ainihin ahlus sunna. An gane? Tunda kaga Imam Malik ya gaggauta cewa a fitar da shi, ko Imam Malik ya nuna fushi, to ya nuna lalle Imam Malik ya san da wannan mutumin, kuma ya san mummunan aqidar mutumin. Amma ga a ce a cikin ɗaliban salafiyya ne, ɗaliban da Imam Malik ke karantarwa, sai ɗalibi ya yi wannan tambayan, kawai sai Malik ya bi'antar da shi? sai maliki ce a fitar da shi la to haka ne kenan idan na jahilci wani abu kan aqida kawai in shiru da zaran naga ban gane wata matsala na aqida ba in yi shiru saboda in nayi magana za a bi an tada ni a sa ɗan hizba su yi waje da ni kun bayyana wannan ai saboda haka yanzu zahirin abin da maliki ya faɗa cewa wannan mutumin dan bid'a ne ko maliki yace a fitar da shi za mu dauki zahiru ko gairu murad lalle akwai abin da ya faru lalle imam maliki ya san da wannan mutumin an gane ko mutumin nan dama ya saba irin wayannan tambayoyi ko mutumin nan dama dan bid'a ne ya shigo majalisin imam maliki sai imam maliki ya dauka cewa mutumin nan ya gane alhamdulillah tunda wannan yazo majalisina yazo ya zauna kila yanzu ya bar aqidar shi na bid'a yana so ya zauna ahlus sunna to da ya ci gaba da irin wannan tambaya na shubha sai imam maliki ya gane cewa lalle yana kan aqidar shi sai ya ce a fitar da shi kun gane to anan wajen kenan malaman sunna sun yi amfani da wannan magana na imam maliki ya zama ka'ida ga dukkan sunayen Allah da sifofinsa cewa in ka tambaya ba kan istiwa'i ba kadai in kai tambaya yaya Allah yana sakowa saman duniya Allah yana sakowa saman duniya sai kace eh sai wani ya ce ma to yaya yake sakowa sai kace sakowan nan an-nuzul ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bi'a sauka dai kowa ya san ma'anar nuzul amma yanayin saukan Allah an jahilce shi ba a hada saukan Allah da na halitta sannan imani da saukan wajibi ne tambaya akan saukan bid'a ne an gane wannan ko to da zaran mun ga wani dalibi mai yawan kawo shubha yana so ya fesa shi ga dalibai sai mu sa ayi waje da shi an gane wannan ko amma idan dalibi ne wanda ya tambaya yana son a warware mai shubha za mu saurare shi a warware mai shubha an gane wannan ko saboda doron nasa alqur'ani fasalu ahlan dhikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi in ba ku sani ba idan na jahilci wannan al'amari zan tambayi malami idan malami ya fahimci tambaya ne dan neman sani ya mun bayani idan tambaya ne dan in jefa shubha cikin dalibai saboda illa na ta musu tunani sai ai waje da mutum ina ba ta gane wannan saka wala yukayyifun ba sa takyifi mutumin da yake takyifi ya zama dauke shi duk mutumin da yace yaya hannun Allah yake yana so ne kai mai yana so ne kai tamfil duk mutumin da yace Allah ya daidaita yaya daidaito yake yana so yace Allah yana so kace Allah ya daidaita kaman na wani Allah ya daidaita akan al'arshi kaman yanda sarki wani yake daidaita akan kujerar mulki kaga anan duk mai tambayar nan yana so ne ya tura ka zuwa ga tamfil an gane wannan ko to kenan wannan tambaya din kafirci ne na'am
wallahi matuluna sifatuhu bi sifati khalqihi
sannan su ahlu sunna ba sa musalta sifan Allah da sifan halitta an gane ba sa cewa Allah yana daidaita daidai da na halitta Allah yana magana daidai da na halitta Allah yana da fuska daidai da na halitta ba sa fadin haka su ahlu sunna ba sa tamfil
لأنه سبحانه لا سميع له ولا كف
دليلي الله سبحانه الله من ذركي لا سميع له الله باشر تقرا هل تعلم له سميع ما معنى سميع تقرا أغاني واتو باشر تقرا وان سبن شي يجي دي سبن الله سبحانه وتعالى Allah ba shi da takwara wanda yake ji irin yadda Allah yake ji mai gani yadda Allah yake gani mai magana yadda Allah yake magana mai daidaituwa yadda Allah yake daidaituwa mai ilimi yadda Allah yake da ilimi babu an gane ana kiran irin wannan sifa menene sifa salabiyya an gane ko sifofin Allah suka kashe biyu akwai sifa subutiyya akwai sifa salabiya, sifa subutiya su ne siffofin da suka tabbata ga Allah, kamar a ce kul huwallahu ahad, kaga ahadin nan an tabbatar da sifa ne ga Allah, an tabbatar mai da sifa na wahadaniya. Allahu samad, an tabbatar mai da sifa na ainihin samadiya, cewa Allah subhanahu wataala wato baya bukata wajen kowa, sauran halittu suna bukata wajen Allah, shine as-samad, wanda baya bukata wajen kowa, sauran halittu suna bukata wajen shi. Kaga anan wajen an tabbatar ko an kore? An tabbatar, ko ba haka ba? Inna Allaha sami'un basir, an tabbatar mai da ji da gani. Inna Allaha alimu bi zati sudur, an tabbatar Allah ya san abin da ke cikin kirji. To wa'innan sifa ya sunan su sifatun subutiyya. To kuma akwai sifofin da ke kore na kasu ga Allah, to sifofin da ke kore na kasu ga Allah ana kiran su sifatun salabiyya. An gane wannan ko? To malaman aqida sun ce idan kaga an tabbatar da sifa ga Allah, an tabbatar da idan a kore kishiyar shi. Idan kaga an kore sifa ga Allah, an kore ne don a tabbatar da kishiyar shi. Idan an ce Allah mai iko ne, an ce Allah ta'ala qadir, to me yake zuwa kore? Gajiyawa. Yawa, tabbatar ma Allah da sifar kudura, ya kore ma Allah sifa na gajiyawa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan komai, ya kore ma Allah kowane irin gajiyawa, babu abin da ya gajiyar da Allah. Kenan a duniyar nan babu wani abu wanda za a ce Allah ya kasa yi. An gane wannan ko? To sannan anan da aka ce la sabiyya la, Allah ba shi da takwara, wanda sifan shi ya yi daidai da sifan Allah. A nan wajen kaga an kore, to da aka kore ana so a tabbatar da kamala bibi, ana so a tabbatar da kamala na kishiyansa, tunda ba shi da takwara, me yake zuwa tabbatar? Likamali wahadaniyati la samiyya la, hal ta'lamu lahu samiyya, nan an kore takwara dan a tabbatar da kamalu wahadaniyati. Allah yana da cikakken wahadaniya a cikin zatinsa da siffofinsa da ayyukansa. Allah ba shi da wanda ya kama da shi wajen zatinsa, ba shi da wanda ya kama da shi wajen siffofinsa, ba shi da wanda ya kama da shi wajen ayyukansa. An gane wannan ko? Na'am.
Na'am.
Wala kub'alahu, Allah ta'ala ba shi da ainihin kishiya, Allah ba shi da tsara. Kaga nan an kore ma Allah tsara, sifa salabiyya. Me yake zuwa tabbatar? Allah ba shi da tsara, likamali ne, likamali wahadaniyati fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. An gane ko? Wala nidda lahu, kuma Allah ta'ala ba shi da kishiya, likamali wahadaniyati fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. An gane wannan ko? Allah ba a kiyasin Allah da halittarsa, ba a kiyasin Allah da ne? Da halittarsa. Duk wanda ya kiyasta Allah da halitta ya yi ridda. To kiyasi ya kaskashi nawa a wajen malaman aqida? Akwai kiyasul shumul, akwai kiyasul tamsil, akwai kiyasul aulawiyya. Kiyasul shumul, kiyasul tamsil da kiyasul aulawiyya. An gane? Allah ta'ala ba a kiyasta shi da halittarsa. Da zarar an kira sunan Allah, kada ƙwaƙwalwanka ya yi tunanin halitta. To saboda haka kiyasu ya kaskashi uku. Kiyasun shumul, ya kiyasun shumul yake? Shi ne idan an ce Allah yana ji, halittu ma suna ji. Allah yana gani, halittu ma suna gani. Allah yana da iko, halittu ma suna da iko. Allah yana da fuska, halittu ma suna da fuska. Allah yana da hannu, halittu suna da hannu. To sai mutum ya ce, tunda dai da Allah da halittu sun yi tarayya a cikin wasu sashen sifofi, to ya nuna kenan cewa sauran abin da Allah bai ambata ba, da Allah da halittu ma sun yi tarayya. Shi ne kiyasu shumul. Allah ta'ala ya ce yana ji, kuma muna ji. Allah yana da hannu, kuma muna da hannu. To tunda dai akwai sifofin da muka yi tarayya wanda Allah ya ambata, Allah kuma ya yi shiru a kan wasu sifofi. Allah bai yi magana kan kunne ba, bai yi magana kan hanci ba, bai yi magana kan baki ba, bai yi magana kan ciki ba. To tunda bai yi magana kan waɗannan ba, amma ya yi magana kan wasu sifofi wanda aka yi tarayya, sauran da ya yi shiru ma duk sun shiga ciki. An gane wannan ko? To saboda haka yanzu za mu iya cewa wa iyyazu billah yana da baki, yana da hanci, yana da kunne, yana da ciki. An gane wannan ko? Tunda dai ya riga ya faɗi wasu sifofi wanda da shi da halitta sun yi tarayya, sauran ma da bai faɗa ba sun shiga. To ya hukuncin da ya kiyasta Allah da halitta kiyasu shumul, wannan mutumin ya yi ridda. Su ahli sunna abinda Allah ya yi shiru a gare shi na sifa, su ma shiru suke yi. In wani ya tambaye ka shin Allah yana da kunne, suka ce Allah ta'ala bai gaya mana a cikin Alkur'ani yana da shi ba. To daga mu din nan mun tsaya inda Allah ya tsaya, wa naqulu Allahu a'lam fi mastaba alaina ilmu, muna cewa Allahu a'lam ga abinda ilimin sa ya rikitar da mu. Kun gane wannan ko? To saboda haka Allah yana ji tabbas, halitta yana ji, amma iri ɗaya ne. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu misalin Allah, Allah mai ji ne mai gani. Allah yana da hannu tabbas, halittu ma suna da hannu, amma ɗaya ne. Hannun Allah na Allah ne, hannun halitta na halitta ne, ba a kiyasta Allah da halitta. An gane wannan ko? To saboda haka ba a kiyasu shumul. To menene kuma kiyasu tamsil? Kiyasu tamsil shi ne idan an ce Allah yana da hannu, halitta ma na da hannu. Allah yana ji, halitta ma yana ji. Allah yana daidaita akan al'arshi, halitta ma yana yi. Ya ce duk ɗaya ne. Tunda an ce Allah yana da hannu, halitta yana da hannu, da hannun Allah da na halitta duk ɗaya ne. Allah yana magana, halitta ma na magana. To maganan Allah da na halitta duk ɗaya ne. Shi ne kiyasu tamsil. To ya hukuncin da mutumin da ya yi ma Allah kiyasu tamsil? Shi ma wannan kafiri ne. Duk wanda ya ce hannun Allah daidai yake da na halitta, ya yi kiyasu tamsil, ya yi ridda. To kiyasu aulawiya fa shi ne ka ce kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha, shi ne kiyasu me aulawiya. Duk wani sifa na kamala to Allah ke da na ƙololuwanta. Kaga ga ɗan adam ji sifa ne na kamala. Ɗan adam na ji, Allah yana ji. To gashi sun yi tarayya wajen suna ji, amma wanne ne yake da sifa a alaha na Allah? Wato ko da wasa, kamar yadda ba a haɗa sama da ƙasa, haka ba a haɗa jin Allah da jin bawa, ba a haɗa maganan Allah da maganan bawa, ba a haɗa hannun Allah da na bawa. Sun yi tarayya ne a wajen suna, amma sun bambanta a wajen mai sifa da kaifiya. Kamar yadda za a ce kafan ainihin kiyashi da kafan giwa. Kafan kiyashi da kafan giwa sun yi tarayya a wajen kafa, amma suna suka tara. Sai an tara kafan kiyashi guda nawa kafa a samu kafan giwa guda nawa? Kafa a samu kafan giwa guda ɗaya. Ko da fuskan mota da fuskan mutum suna suka tara, dukansu gaba ɗaya sun yi tarayya akan suna, amma sun bambanta a wajen kaifiya. To kiyasun aulawiya shi ne duk wani suna, duk wani sifa wanda Allah yake da shi, kuma halitta ke da shi, to dole ne a matsayinka na ahlus sunna ka yadda na Allah yayi filtinkau akan na halitta wanda ya nemi ya kusantar da su yayi rida an gano wannan ku to ahli sunna ba sa yin kiyasi kiyasul awlawiyya wannan ma sifa ne salabiyya bi kamali wahdaniyati fi zatihi wa sifatihi wa afali an yi karatu
ya hawiyya
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مميت
بلا مخافة الله ميكا شواني باتار رسوروبا كده كيسناني إن الله ياكا شكا ينهجم صوران ونسا كبقوا أبن ذي بيوبايا كما تان أدم إذن تان أدم ييتي سايزو زي جدوران إيلا إن أنغاني زادو كما تجي أكيش زي جدوران إن أنغاني زادو كبانسا an gani shi dan adam in yayin kisa to yana tsoron sakamakon da zai biyo baya shi kuma Allah ta'ala in ya dauki ran mutum baya tunanin abin da zai biyo baya yanzu ga misali ka san ahli sunna suna cewa shugaba in ya zama to azzalimi amma bai yi ridda ba ayi hakuri akan zaluncin sa kada a ce za a dauki makami a ce za a yake shi an gani wannan yakin na shugaban da aka ce kada ce za a dauki makami me yasa ana jin tsoron sakamakon me zai biyo baya idan aka dauki makami aka ce za a yaki shugaba azzalimi to wani irin sharri na iya biyowa ba ga al'umma to ana jin tsoron wannan sharri shi yasa aka ce mu yi hakuri akan zaluncin sa ba wai ana goyon bayan zaluncin sa bane a'a an ce kada mu yi ne domin kada wani sharri ya afka mana an gani to kaga ashe kenan idan an kai ma shugaba hari har ya zama to an kashe shi to wani irin mummuna abu zai samu al'umma an gani wannan ko to sannan idan ka kashe wani mutum ya zama to dangin shi sun gano cewa kai kai kisan yaya za ka ji tsoron me zai biyo baya zaka ji tsoron za a dubata ki to yaya hukuncin ya bambanci tsakanin mutane su dauki makami akan shugaba wanda yake zalunta su saboda sun gaji da shi da kuma Allah subhanahu wataala idan ya fahimci cewa talakawan nan sun koma zuwa ga Allah suna ta istighfari suna ta haylala suna ta roƙon Allah akan zalunci wannan shugaba sai Allah ya dauki ran shi idan Allah ya dauki ran shi kana ganin mutane na zanga-zanga sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugabanmu ya rasu masu san shi su yi bakin ciki maƙiyansa su yi farin ciki sai a sanya lokacin da za a je a yi masa jana'iza ba mutumin da zai ce zai zo ya ɗauki takobi ya yaƙi Allah to Allah ta'ala mai kashewa ne ba tare da ainihin tsoro ba wala ya khafu uqbaha
ba'idun bila mashaqqa
Allah ko mai tayar da matattu ne ba tare da wahala ba ala mai yuhu yil izama wa hiya ramim qul yuhu yi allazi ansha'aha awwala marra sun tambayi manzo Allah wa ke raye da kasusuwa alhali kasusuwa sun rirdike sai Allah yake kace wanda ke raye da su shine wanda ya kirkiro halittar su tun farko an gano wannan ko menene can da ake cewa huwa ahwanu alai na wa huwa ahwanu alai
huwa alladhi yabda'u al-khalqa
wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alai Allah shine yake fara halitta kuma wa huwa yu'iduhu kuma Allah ke mayar da halitta kuma huwa ahwanu alai dawo da halitta ya fi sauki a wajen Allah fiye da halittar ma an gani yanzu mutum yanzu da bature wanda ya yi mota da makanike wanda idan mota ya buga inji ya buga zai zo ya gyara injinin ya dawo da shi. Wanne ne ya fi shan wahala? Wanne ya yi shi farko shi ya fi shan wahala? Ƙirƙiro halitta ya fi wahala fiye da ainihin dawo da halitta bayan halittar nan ya mutu. Shi ne ma'ana Allah ba'ifu ne bila mushakka. Allah mai tayar da ainihin halittu ne ba tare da wahala ba.
Na'am,
wa ma'anar
isbati
fi
qadiman
qabla
khalqi. Eh, mutaya nuku? Kalas. Na'am. Kami sa'a. Wa alaikum assalam. Wani yana tambaya cewa yana ƙarin bayani ne cewa wasu da yawa daga cikin masu cewa su salafiya ne kamar ba su gane wannan ƙa'ida ba. Ƙa'idar cewa mu yi addu'a ga shugabannin mu Allah ya shirye su. Wai da zarar ka buɗe baki ka yi wannan magana sai ka kamar su cinye kaɗan yi. Yaya za ka yi, ya za ya ce shugaban da ya zalunce mu, mu ce Allah ya shirye shi. Idan mu ce Allah ya shirye shi, an gane to, in Allah ya shirye shi ai ya ci banza. Bayan ya gama zaluntar mu kuma, sai mu roƙi Allah ya shirye shi ai ya ci banza. Ka ga irin masu irin wannan tunani suna da ƙarancin fahimta na sunna. Sai mu roƙi Allah su ma Allah ya shirye su.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda ake bayani jiya, a yau ne insha Allah za a fara gidauniya na tafsiri. Sai da haka ƴan uwa da Allah a yi kokari a fara ba da gudunmawa tun yanzu. Wanda ya sa a ran shi zai yi koda da kaɗan da kaɗan da insha Allah duk lokacin gidauniya kana ba da wasu sai da ka yi kokari yadda ya kamata. Sai da haka ƴan uwa da Allah gidauniya ce kuma an sanar. Saboda haka da Allah kowa ya kokari ya ba da gwargwadon ikonsa, an san yanayin da ake ciki. To a wannan yanayin da ake ciki haka kowa yake gudanar da rayuwarsa. Saboda haka sai mu kokari mu taimaki addinin mu, kokari mu taimaki wannan yaɗa da'awa ɗin. Lallai idan mun ba da gudunmawa a kai to muna da lada mai yawa a kai. Saboda haka ƴan uwa da Allah a ba da gudunmawa.